أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرني غواتر ربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو دايا دري هدو دا أربعين دايا وان دا يدي دي دا اوكو نيكو بيو كيكو بيو غواتن شا دايا شكرة دبو بيو دا شاترة ميلادية كما يند مكسابة حدوا اوان مجلسي مي البركة majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano. Mun ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na Muqaddimatul Izziya lil Jama'atil Azhariya. Na ainihin wato babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na 12 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun karasa bayani akan adabu qada'il haja daga ciki malam ya ce na takwas akwai lillibe kai musamman idan mutun zai biya bukatar sa a waje ba cikin bandaki ba sannan akwai kuma rashin magana lokacin da mutun yake biyan bukatar sa sai dai akwai larura ko bukatar da za ta sa ya haka sannan na goma mun karanta kiyayar gurin da yake iska tana kadowa saboda kada mutun ya zamanto abin da yake yi na bawaliya iska ta kado shi ya dawo jikinsa da kuma kiyaye ainihin wato dukkan wani rami da mutum ba shi ya tona shi ba domin ainihin wato biyan bukata sannan na 11 wato kiyaye wasu wurare guda uku waɗanda wurare ne na la'anta na tsinuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa sannan na 13 shine suturce kai daga idanuwan mutane da kuma nisantar guraren da mutane za su jiyo mutum idan mutum zai biya bukatarsa ba a bandaki ba bayan malam yayi wannan sai kuma ya shiga ladabi na 14 shine mas'alar fuskantar al-qibla wanda a cikin wannan mun samu mazahib ainihin wato da maganganun malamai daban-daban game da mas'alar fuskantar al-qibla ko juyawa ainihin wato al-qibla baya wanda akwai aqwal wajen guda 5-6 da kuma mun ji wayanna malamai ne a cikin kowace mazhaba da kuma dalilansu da kuma kaulin da yake shine mafi rinjaye bayan nan kuma sai muka shiga cikin fasali na gaba fasalin da yake bayani akan masu warwar alwala shi ma an ce guda hudu ne mun dauki na farko shine ridda wanda shine kafirtar musulmi to shi ma mun tattauna ainihin wato mas'alolin mas'alar akan abinda malamai suka faɗa akan ta mun samu aqwal wajen guda uku game da warwarewar alwala da ridda wasu suka ce ta warware wasu suka ce ainihin wato bata warware ba wasu kuma suka ce wasu suka ce tana warware temama banda alwala ina jin shine kaulin na uku ko suka ce tana warware temama amma bata warware alwala to shi ma dai mun bibbi abinda malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan matsala sannan mun dauki ainihin wato abu na biyu shine ashakku fi wujudi dahara aw fil hadathi aw fi sabiqi minhuma ma lam yastankihu shak to shi ma ainihin wato mun karanta wannan shi ma kuma a cikin sa akwai maganganu waɗanda muka karanta na karkasuwar wannan mas'ala zuwa wajen gida ainihin wato hudu akwai man shakka fi tahara akwai kuma na biyu man shakka fil hadath akwai na uku man shakka fi taharatu wal hadath ayyuhuma asbaq sannan kuma akwai manistan ka hu shak waɗannan duk su ba mun fitar da kowanne ga irin hukuncin da malamai suka yi masa qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace al thalith na uku al hadath sai kuma shi abinda ke warware alwala na uku shine al hadath wa huwa ma kharaja min ahadi sabilain shi kuma hadath din nan shine abinda ke fita daga daya cikin mafita guda biyu ala wajhi sihha ta fuskar lafiya wa li'tiyadi da sabo ya zamanto a wato ta fuskar lafiya ba matsala an san cewa in mutun ya fitar da kaza ko ya fitar da kaza ta guri kaza ko ta guri kaza ba larura bace ba matsala bace lafiyar sa kalau sannan kuma haka aka saba kowa in ya tashi ta nan yake fitar da bawalin sa ko yake fitar da bayan garin sa da sauransu to shine nan malai yake cewa amma game da abin da ya shafi ainihin wato al-bawl da ga'id saboda fadin Allah ta'ala ainihin wato auja ahadun minkum min al-gha'id wannan sai zamanto mahalli ne da malamai suka yi ijma'i cewa idan ya kasance abin da ya fita daga daya cikin mafita guda biyu daga dubura ko kuma ta gaba to sai zamanto abin da ya fita ta nan din inda ya fita ta waɗannan fuskokin guda biyu ta fuskar as-siha wal i'tiyad to wannan abin da ya fita ya zamanto mai warware alwala suka ce amma idan abin ya fita min gairihi ma ta wata kafar ba ta duburan mutum ko ta ainihin wato gabansa ba sai ya fitar da wani abu wanda asalin abin najasa ne amma ya fita ta wata hanya da ba ta nan aka saba abin ya fita ba ba nan ne inda aka yi i'tiyad aka saba ba lalle abin da ya fita abu ne wanda ya fita wanda yake ya fita ta fuskar lafiya amma sai ya fito ta inda ba ta nan yake fita ba to wannan shi ma malamai sun tattauna akai kamar yanzu misali aka ce mutum ainihin wato ko an huda masa ciki bayan gari yana fitowa ta cikin ciki to shi ma yanzu idan ya yi alwala bayan gari ya fito ta wannan gurin kila kafin a dinke ko wani abu mai kama da haka shi ma yana cikin abubuwan da ke warware alwala to shine nan an samu sabanin malamai da tattaunawa Abu Hanifa da Imam Ahmad da Imam Thawri su kan sun yi la'akari da cewa al-kharij wahdahu abin da ya fita shi kadai suka ce yanqudul wudu'a bi kulli najasatin tasilu min al-jasad min ayyi mawdi'in kharajat su suka ce duk abin da indai najasa ne to ko ta wace kafa ya fita kawai alwala ta warware wannan shine ra'ayin Abu Hanifa shine ra'ayin ainihin Imam Ahmad Imam Thawri wannan shine ra'ayin su shine mazhabin su cewa indai bawli ya fita ba ruwan su da ta inda yake fita din ta nan ya fita ko kuma ya samu ta hanya ya fice ta can alwala ta warware bayan gari ta ina yake fita ta dubura sai aka samu ya fice ta wata hanya ba ta dubura ba su a wajen wayannan malaman alwala ta warware su kawai indai wannan abun yana cikin hadathin da ke warware alwala to ko ta wace kafa ya fita kawai alwala ta warware wannan shine mazhabin su amma a wajen Imam Shafi'i su kam sun takaitu a wajen cewa wannan mafita guda biyu kawai sai suka ce Imam Shafi'i yace la yanqudu illa ma wato illa idza kharaja minhuma duk abinda ya fita baya warware alwala sai dai in ta waɗannan kafofin guda biyu ya fita wa yanqudu in kharaja minhuma walau lam yakun najisan kal hasati wa nahwiha amma shi a wajen Imam Shafi'i sai yake cewa duk abinda ya fita ta waɗannan kafofin guda biyu koda ba najasa bane kamar tsakuwa sai ta fito ta nan gurin wani hawiya da makamantan wannan alwala ta warware kaji shi kuma nasa kaulin su wancan kaulin suka ce in dai abun najasa ne to ba ruwan sa ta ina ya fita kawai in ya fita alwala ta warware an gane wannan shi kuma Imam Shafi'i yace a'a duk abin da ya fito daga wannan mafita guda biyu koda ba najasa bane ya warware alwala sai ji bada misali yace kamar tsakuwa misali ta fito ta ainihin wato gaban mutum ko ta dubura to wannan shine abinda malamai suka kai suka kawo akan ma kharaja min ahadis sabilain amma akan abinda shi Abul Hasan Ash-Shadhili ya tafi shine duk abinda ya fita ta duburan mutum ko ta gaban sa kuma ala wajhi siha wal i'tiyad, wannan shine mazhabin malikiya, ya zamanto ala wajhi siha wal i'tiyad. Shin kenan su kaga a wannan kaulin idan abun ya fita ba ta fuskar siha ba, ba ta fuskar lafiya ba, to baya warware alwala, koda ku abun najasa ne. Kenan yanzu idan mutun yana kaman mai yoyon fitsari, alwalarta ba ta warwarewa. Kawai abinda malamai suka ce da ita da mai jinin istihada, to sai ya zamanto kullum ba za su yi alwala su ajiye ta ba, sai dai in lokacin sallah yayi su yi alwala su yi sallah, tare da cewa lokacin da suka yi alwala suna sallafa abun fafita yake, amma lokacin da suke sallah duk baya cikin nawaqidul wudu, wannan abin da yake fita saboda yana fita ne la ala wajhi siha, ba su da lafiya. Na ba ta gane. Sannan al-i'tiyad kenan kaga duk abin da ya fita ba ta fuskar lafiya ba, koda najisan ne, a wannan kaulin alwala ba ta warware ba. Sannan abu na biyu, ya zamanto al-i'tiyad an saba ta nan abin yake fita, najasa ce amma kuma ta gurin da aka saba fita ta nan take fita. Kenan in ka dauki wannan kaulin kenan idan najasa ta fito ta baki ko ta fito ta ciki, alwala ba ta warware ba, dan ba nan ne gurin, ba nan ne mahallin fitar ta ba. Idan wani dalili ko wata larura ta sa najasa ta dinga fita ta wani guri ba ta duburan mutum ba, ba ta gaban sa ba, to wannan ba a kirga shi a matsayin mai warware alwala. Allah ya sa an gane akawal din, wayannan su ne akawal din da malamai suka yi akai. Amma game da abin da ya shafi iska, ma'ana hutu, to wannan dama kaga tana fita ne ta dubura, ita ma sai ta fita ko da sauti ko ba da sauti ba. In dai an tabbatar ta fita, ita ma tana cikin masu warware alwala. Wannan shine abin da malamai suka yi ijma'i, saboda hadithin Abi Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ba idan yayi kari har sai ya canja alwala. Sai wani mutum daga Hadramaut sai ya tambaye Abu Huraira, yace mal hadath, Annabi yace ɗayan ku sallar sa ba za ta zama karbabbiya ba idan yayi kari har sai yayi alwala, menene karin nan? Qal, Abu Huraira sai yace masa fusa aw durat, yace fusa'un hutu aw duradun, ko kuma tusa mai ƙara, wannan shi ake kira da hadath, dan haka idan ɗayan ku yayi ta Allah ba zai karbi sallar sa ba sai ya canja alwala, dan waccan alwalar ta warware. To anan sai malai ya kawo Dr. Mansur Sokoto, sai ya kawo wata matsala anan, sai ya ce ina hukuncin ifrazatil mar'a, dan shi malam Abul Hasan Ash-Shadhili mai iziya bai kawo wannan matsala ba, kuma za ka ga musamman mata suna yawan tambaya akan yaya wannan matsala take. Shine abubuwan da mata suke discharging suke fitarwa, shi ba bawali ba, shi kuma ba mazi bane, ba waji bane, ba wa'annan bane, wanda har wasu sukan ce masa rububatu farjil mar'a, ma'ana danshin farjin mace, shin shi kuma wannan ina hukuncin sa? To sai malai yake cewa akwai wata matsala muhimmiya da ta rage, wanda shi ma wallafin littafin bai bujiro da ita ba, amma saboda muhimmancin ta shi malai ya kawo ta, yace shine rububatu farjil mar'a, wato danshin farjin mace, awul ifrazatil lati takhruju min farjil mar'a, ko kuma irin ainin wato wasu wani nau'i na ruwa wanda ba cuta bane ba komai bane da ke fita daga farjin mace, shin ana kirga shi a matsayin wannan abin najasa ne ko kuma mai tsarki ne? To malamai suna da mazhaba guda biyu akan rububatu farjil mar'a. Mazhabi na farko suka ce danshin farjin mace najasa ne, suka ce domin yayi kama da mazi, saboda kasantuwarsa daga farji ya fito, kuma ba a iya haifar da shi shi wannan rububatu farjil mar'a, dan haka ba mani bane, yayi kama da mazi domin yana fita ta inda mazi yake fita. Sai suka kafa hujja da hadisin Zaid bin Khalid, suka ce annahu sa'ala Uthman bin Affan, Zaid bin Khalid ya tambayi Sayyidina Uthman, yace kana ganin idan mutum yayi sadi da matarsa kuma bai fitar da mani ba, yaya hukuncin sa yake? Sayyidina Uthman yace ya tawadda kama ya tawadda li sala, zai yi alwala kamar yanda yake yin alwalar sallah, wa yagsilu zakarahu, bayan ya wanke zakarinsa. Sai Sayyidina Uthman yace sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace naji wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne muttafaqun alaihi, hadisin Imam al-Bukhari da Muslim. Sannan akwai hadithin Ubay ibn Ka'ab, Allah ya kara masa yadda, yace ya ma'aikin Allah, idan mutum ya sadu da matarsa amma bai yi inzali ba, ma'ana bai fitar da mani ba, me ya hukuncin sa? Sai yace ya gasilu ma massa farjil mar'a minhu, ya wanke daidai gurin da ya taba farjin mace a jikinsa thumma yatawadda sannan ya saki alwala yayi alwala wa yusalli ya salla an bayyana shi ma wannan hadisi ne muttafaqun alai yana cikin Bukhari da Muslim to wannan shine dalilin mazhabin farko da suke ganin rudubatu farjil mar'a shi ma najasa ne dan haka in ta fitar da shi ko ya taba mata ainihin wato kayanta na ciki to sai ta wanke kuma sai ta yi tsarki kuma in tana da alwala ta fitar da shi ko ya fita alwala ta kare wannan shine kaulin mazhabin farko wal mazhabu thani mazhabi ne biyu suka ce a rudubatu farjil mar'a tahir wannan danshin farjin mace ko wannan ruwan da mace take fitarwa wanda yake ba lokacin saduwa ba ballantana a ce mani ne ba kuma fitsari bane ba abin nan bane yake fita daga farjinta suka ce wannan ruwan mai tsarki ne suka ce saboda waɗancan hadisan guda biyu da aka karanta a baya mansukhani da hadisai ne da an shafe hukuncin su da hadisin ummul mu'minin Aisha da tace da ta wato ummul mu'minin Aisha tace ta kasance tana kankare mani daga tufafin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai malai yace ko shakka babu anna zalika min jima'in wannan maniyin da take kankarewa daga tufafin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato mani ne na saduwa ba na mafarki bane fa innal anbiya domin su mafarki la annabawa la yusibuhum ihtilam ba sa mafarki kamar yanda mutum in ya balaga ko yana son aure ko kuma kawai wani lokaci in ma mai iyali ne ya dade baya kusa da iyalinsa in ya kwanta zai yi mafarkin yana saduwa da mace kuma ya tashi ga ya fitar da mani annabawa ba sa yin wannan an bayyana da aka ga kenan da aka ce na Aisha tana kankare mani daga tufafin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mani na saduwa ne ba na mafarki bane qalu suka ce wa bima annal mani suka ce saboda shi annal maniya yulaqi rutubatul farj ai bayan da zai mani indai an shiga cikin jikin mace za a sadu da ita to mani ba zai samu ba har sai ya hadu da wannan danshin farjin nata walam na hukum bi najasati kuma mu ba za mu masa hukunci wannan danshin farjin mu ce najasa bane farrutubatu kadhalik aw shi mani tunda mu a wajen mu akwai mazhabin da mun karanta a baya mani su a wajen su ba najasa bane to in mani ba najasa bane kuma ba yanda zai mutun ya shiga jikin mace ya sadu da ita ba tare da ya dauko wannan danshin jikin nata ba to in har maniyin sa ba najasa bane to rudubatu farjiha ma ba najasa bane an bayyana fiqhun mala dai kenan sai ya ce walam yurid anin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ba a samu wani hadisi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara an-nisa da yazo kuru-kuru annabi ya umarci mata bil wudu'i da su canja alwala aw al-ghusl ko su wanka minar rutuba saboda wannan danshin da ku haka ne kamar yanda aka faɗi hukuncin mazi aka faɗi na wadi aka faɗi na mani to da kuma sai a sako da rutubatu farjil mar'a wa hadha al-qawl huwa ar-rajih wal ilmu inda Allah yace wannan shine kauli rajihi wato kuma Allah shine masani ka koma cikin majmu na Imam Nawawi da Muguni na Ibn Qudama insha Allah zaka samu wannan bayanin sannan akwai kuma Jami'u Ahkamin Nisa na Sheikh Mustafa Al-Adawi in ka koma shi ma zaka saki samun karin bayani game da hukuncin ainihin wato rubutu farjil mar'a sai dai Sheikh Ibn Uthaymeen shi ya danyi wani bayani mai kyau akan wannan ya jingina wannan bayanin zuwa ga wannan tarjihin rinjayarwar sai ya ce mu abinda za mu ce a nan alfarju lahu majriyani ya ce shi farjin mace yana da hanyoyi ne guda biyu fa in kanat hadhihi ar-rutuba natijatun an istirkha'il mathana min majral bawl fa hiya najisa idan wannan danshin daga inda bulada fitsari yake tahowa ne ya biyo ta hanyar fitsari ta wannan mace ta samu wannan danshin najasa ne an bayyana idan wannan danshin ya fito ne ta hanyar da fitsari yake fito mata to wannan najasa ne wa hukumuha hukumu salasul bawl sai ya zama hukuncin wannan kamar hukuncin mai yoyon fitsari ne ila fitsari ne ko danshin fitsari ne yake baya tsaya mata yake yawan fitowa wa idza kanat min maslaki adh-dhakar fa hiya tahira suka ce amma idan ta farjinta inda take jinin al'ada take fitar da mani da sauransu tanan ne yake fita to wannan abin da yake fita wannan danshin mai tsarki ne ba najasa bane li annaha laysat min fadalati at'am wa sharab fa laysat bawlan wal aslu adam an-najasati hatta yaquma ad-dalilu ala dhalika asali wannan ruwan ko wannan danshin ba najasa bane har sai an samu hujja da dalili da zai tsayu akan cewa wannan rubutu farjil mar'a din najasa ne kuma ba dalilin an fahimta da haka shi kamar Sheikh Uthaymeen sai yayi tafsili tafsilin da yake cewa wannan danshin tunda tana da mafuta guda biyu akwai mafutar bawali akwai kuma mafutar jinin al'ada to idan wannan danshin ya fita ta mafutar fitsari to najasa ne in ya fita ta mafutar jinin al'ada kuma ba jinin al'ada bane ba sauran abubuwan da aka saba fitar su bane to wannan shi kuma ba najasa bane kaji wani tafsilin mas'ala wadih to masha Allah wa alaikum assalam ban fahimce ka ba na'am shi yasa ai kaga da muka yazo ya ce ma wa'annan hadisan mansukha ne an shafe su ai ya fada kuma ni ma na karanta ko cewa wa'ancan hadisin da waɗancan suka yi istishhadi da shi hadisai ne da an shafe su kuma ya ka hadisin da ya shafe su arrabi'u sai daga cikin abubuwan da ke warware alwala mas'ala ta hudu shine mas'alar shafar jikin mace al asbab وهي ثلاثه سيتي الرابع نهدو الاسباب اكو كما سببا وهي ثلاثه سببا دكي ورور الولا سو كما غدا اوكو ني الاول نفرقو لمس من توجد اللذه شافر ود اكي سامن جين دادي كو شافر من توجد اللذه بلمسي وند اكي جين دادي ده شافرسا في العاده العاده شافر جكن وند العاده ان ان تبا جكنسا انا جين دادي sai ba da misali yace ka zaujati kaman mata mutum a bisa al'ada in ya taba jikin matarsa zai iya jin dadi wal amati da baiwa in qasada ladzata idan ya taba jikin nata da nufin ya ji dadi wa wajadaha kuma ya samu jin dadin aula kai koma bai samu jin dadin ba aw wajadaha ko kuma ya samu jin dadin min gairi qasidin ba tare da nufi ba kila jikinta ne da zazzabi tace zazzabi yana damunta sai mutun ya sa hannunsa dan ya ji zafin jikin ya ji temperature din to kuma ba da nufi ba da nufin ya ji zafin jikin ya ji irin yanayin zazzabin nata sai kuma ya ji dadi kaga ba da nufi ba kuma gashi ya ji dadi to duk shi ma dai mallan yace alwalarsa ta warware illa alqubla bil fami sai dai sumba ta baki ma'ana sumbantar mace ta baki fa inna tanqud wannan tana warware alwala mutlakan saki ba kaidi in mutun ya kuskura ya sumbaci matarsa kawai wannan ba wani ya ji dadi bai ji dadi ba da nufi ba nufi alwala ta warware shine mutlakan din fala turaa fi halazza ba ala akari da jin dadi a cikin wannan a cikin ta sai ya ce wa qauluna fadin mu da muka ce lamsu man tujadul ladza shafar wanda ake jin dadi bilamsi da shafar sa'adatan a bisa al'ada ihtirazan mun kawo wannan bayanin ne dan mu tsare mimman la tujadul ladzatu daga wanda ba a jin dadi bilamsi da shafar sa'adatan a al'ada wanda a al'adance in an taba jikinsa ba a jin dadi to in an taba jikin wannan alwala ba ta warware ba fa inna halatan qudu alwala ba ta warwarewa dan an taba irin jikin wannan sai ya ce kasagiratil lati la tushtaha kamar karamar yarinyar da bata isa ai sha'awar ta ba yarinya ce yar karama za ta tsallaka kwata mutun ya tsallaka ta yawanci za ka ko kuma ta fadi ya daga ta wannan zai tafi masallaci kaga bisa al'ada ba al'adance ba a taba yarinya yar karama a jidadi to irin wannan in mutun ya taba ta duk da mace ce dai sunanta dai mace alwalarsa ba ta warware ba sai ya bada misali sai ce wal mahram da kuma muharrami ko muharrama haka in mutun ya taba jikin muharramarsa shi ma alwalarsa tana nan sai ce kal ummi kamar uwa wal binti da ya wal ukhti da yar uwa ya ko kanwa wayannan su ma kaga muharramai ne to saboda haka su ma bisa al'ada da dabi'a lafiyayya ba a taba jikin su a ji dadi to wannan in su rukunin waɗannan mutun ya taba alwalarsa tana nan ba ta warware ba to wannan mas'alar ta taba jikin mace alwala ta warware akwai maganganu na malamai guda uku a kanta kauli na farko suka ce alwala ta warware a kowane irin hali da shine wancan kaunin ya ji dadi bai ji dadi ba da nufi ya taba ba da nufi bane alwala kawai ta warware bi mujarradin lamsi tabawar kawai shafar jikin macen kawai ya warware alwala wannan shine mazhabar Abdullahi dan Mas'ud wannan shine mazhabar Abdullahi dan Umar kuma wannan ita ce mazhabar Imam Shafi'i kawai in mutun ya taba ka ba wani zancan ya ji dadi bai ji dadi kawai ya je saki alwala an ji wannan mazhabar mazhaba ta biyu shine mazhabar da suka ce gaba ɗaya ma ko da jin dadin ko ba jin dadin alwala tana fahimta fuska ke ka ji wani mazhabi shi kuma kaga wancan wannan kishiyar na farko ne 100% suka ce su kuma la yanqudu mutlaqan saki ba kaidi ko da jin dadi ko ba jin dadi ko da niyya ko ba niyya alwala tana wannan su ma wasu manyan sahabbai suna cikin wannan mazhabar akwai Abdullahi dan Abbas a cikin tabi'ai akwai Dawus ibn Kaysan al-Yamani akwai Hasan al-Basri akwai Atha ibn Abi Rabah kuma wannan shine mazhabin Imam Abi Hanifa shine mazhabin Muhammad bin al-Hasan kuma wannan shine ra'ayin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tafi akan sa indai iya tabawa ne sai dai idan da mutun ya taba wani abu ya faru an bayyanci wannan sai mazhabi na uku suka ce annal massa yanqudu idza kana bi shahawa tabawar alwala za ta iya warwarewa amma idan da sha'awa mutun ya taba in ba sha'awa mutun ya taba fa alwalar sa tana nan kaga su kuma sun shiga manzila bainal manzila tayi wannan shine mazhabin Imam Malik shine mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal a cikin mashhurin ainihin ra'ayin sa to me dalilan waɗannan su na farko waɗanda suka ce alwala ta warware da zara an taba jikin mace sun kafa hujja da fadin Allah ta'ala aula mastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammam wa sannan ga kuma abin da ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar cewa annal massa ma dunal jima' wannan almas la mastumun nisa da aka faɗa a wannan ayar tafsirin da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar suka yi mata shine abinda ba saduwa ba tabawar kawai an fahimta sai dai a wannan ra'ayin Abdullahi dan Abbas habrul umma ya saba musu shi cewa yayi almasu wal lamsu wal mubasharatu aljima' yawa wa'annan gaba ɗaya duk inda kaji an yi maganar su allamsu wal massu wal mubasharatu yace duk hukuncin su jima'i ne an bayyana wannan shine dan aka aula mastumun nisaa ai ma'anarsa aujama'atumun nisaa an bayyana ko to sai malai yake cewa kaga su shine hujjar su والراجح هو القول الثاني yace zance wanda yafi zama rinjayayyen kauli shine kauli na biyu kaulin su Abdullahi dan Abbas Dawus Hasan Atha da kuma Imam Abu Hanifa da Muhammad bin Hasan kuma shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wato shine rashin warwarewar alwala da wato da shafar mace saki ba kaidi me yasa yace saboda babu kubutaccen dalili li adami salamati adillatin naqdi min al-i'tirad ma annahu lam yunqal dhalika 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mimma ta'ummu bihi al-balwa bal nuqila 'anhu annahu yuqabbilu ba'd nisa'ihi wa la yatawadda wa in kana fihi al-kalam yake cewa saboda waɗannan aqwal din nasu da suka kafa duk akwai wasu dalilan da suka ci karo da su dai kenan sannan kuma saboda an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar wata cikin matansa kuma baya canja alwala ko da yake wannan hadisin da'ifun hadisi ne wanda yake da'ifi domin hadisi ne wanda Imam Abu Daud ya ruwaito shi Imam An-Nasa'i ya ruwaito shi wa a'allahu ad-Darqutni fi sunani Imam Ad-Darqutni a cikin sunan dinsa ya illanta hadisin yace hadisi ne ma'lul yana da illa amma kuma sai malai yace wa yu'ayyiduhu ahadithun ukhra yace kuma mas'ala ce wadda ta zama ruwan dare ga duniya to ko da akwai wani dalili da ya nuna haka da an samu dalili kwakwara akan haka domin da shafar jikin mace yana warware alwala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace kuma ga wasu hadisi kaga akwai hadisin ummul mu'minin Aisha as-siddiqatu bint as-siddiq da kanta take cewa faqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan min al-firash tace na nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shimfida na rasa shi falta mastuhu sai na dinga lalubar ina yake a cikin ɗakin can cikin lalubanta kawai fa waka adiyadi ala badani kadamai tace sai hannuna ya fada kan wato bayan kafarsa wa huwa fil masjid ashe shi yana cikin sujada ma wa huma mansubatani su kuma kafafuwan nasa suna kakkafe wa huwa yaqulu sai naji yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik da taba jikin mace ko ta taba mutun alwalata warware to kaga ga wannan sannan ga hadisi na biyu dai daga Aisha Allah ya kara mata yadda tace na kasance ina kwantawa in yi bacci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafafuwa na kuma suna gurin alqiblar inda yake sago shi da haka kuma gurin yana da matsi idan zai yi sujada sai ya zunguri kafafuwa na sai nada kafafuwa na idan yayi sujada na jiya miƙe sai sake shimfida su a lokacin dakunan mu babu fitilu an bayyana tace haka yake yi ta sallolin sa hatta idza arada an yutira har sai in yazo zai yi wutiri masali birijilihi sai dan taba ni da kafarsa cewa in tashi lokacin gabda asubaki wannan hadisi imamu an-nasa'i ya rawato shi wa isnaduhu sahihun an bayyana kun ji wannan kaulin na biyu suka ce ammal qaulu bi naqdil wudu amma kaulin da aka ce alwala ta warware in massa bi shahawatin idan ya taba jikin mace da sha'awa to wannan shi ma kauli ne wanda yake kauli ne wanda shi ma yana buƙatar dalili sai dai ana cewa in tawadda'a min al-massi bi shahawa dun al-jima' fa huwa hasan idan mutun ya canja alwala ko yayi alwala saboda ya taba jikin mace da sha'awa ba saduwa yayi da ita ba to wannan yana da kyau ba wai ce akai tawaro ne ba ya aika yayi mustahabbi domin ya kashe sha'awar kaman yanda alwala yake kashe fushi in mutun yayi fushi haka in yayi alwala sai wannan wato alwalar sai ta sa fushin ya lafa to haka in mutun yana jin wannan sha'awa in yayi alwala ita ma sai ta kashe kaifin sha'awa sai sha'awar ta lafa to dan haka in ya taba jikin mace sha'awarsa da sha'awa kuma sha'awar ta motsa to yi alwala dan alwalar ta kwantar da sha'awa ba dan alwalar sa ta warware ba kun ji wannan kaulin na uku da haka kenan istihbaban ne wannan sake alwala a wannan kaulin na uku suka ce hadha wannan fa idza lam yakhruj minhu shay in bai fitar da komai ba amma law kharaja minhu shay amma da wani abu da ya taba jikin mace sai ya ji dadi kuma jin dadin sai ya sa ya fitar da mazi to kaga wannan ba mu da jadin malamai sun yarda alwala ta warware amma inda wannan tattaunawar take tafiya akai shine taba jikin macen kawai ba tare da tabawai ya haifar da wani tasiri na fitar mazi ba to shine malamai suke da wannan kaulukan guda uku kauli na farko suka ce ba wata magana alwala ta warware kauli na biyu suka ce ba wata magana alwala tana nan kauli na uku suka ce idan da sha'awa ne alwala ta warware in ba sha'awa alwala tana an fahimci wannan to za mu shiga mas'ala ta gaba dan ita ma za ta shiga alakar da wannan don karshe zai dawo da mu kan wannan din athani abu na biyu a karkashin wannan masu zakari nafsihi shine mutun ya taba zakarin sa shi nasa na kansa ba wani ya taba masa ba shi da kansa ya taba almuttasil kuma ya zama tabawar ta sadu bi badin kaffihi da cikin tafin sa aw jambihi ko gefan tafin aw bi badin al-asabi'i ko cikin yan yatsin sa aw bi jambiha ko gefan cikin yan yatsin an bayyana min gairi ha'ilin kuma ba tare da wata kariya ba ba akan riga ko kan wando ba amdan kuma da gangan ausahawan ko da mantuwa iltabba ya ji dadi amla ko bai ji ba massahu min al-khamrati ya taba kan zakarin nasa ne au gairi ha ko wani gurin a jikin zakarin ya taba ba kan ba an bayyana wala yantakidu alwala ta warware a wannan kaulin wala yantakizu, amma suka ce alwala bata warwarewa, bi masihi, da taba zakarinsa min fauki ha'ilin, ta saman kariya, walau kana khafifan, koda kariyar bata da kauri. An fahimta, koda kariyar bata da kauri, mutum ya sa wata riga shara-shara sai ya ji kaikayi ta saman rigar sai ya sosa gabansa, alwalansa tana na ai ba gabansa ya taba ba, rigar sa ya taba. In dai akwai kariyar da ta raba tsakanin tafin hannunsa da zakarin nasa a tsakiya, to wannan ta sa in ya taba gabansa alwalansa tana nan. An fahimta ko? To shi ma wannan kamar dai wancan, shi ma akwai mazahib da yawa akan wannan matsala. Ina jin su ma za su kai wajen guda hudu ko wani abu mai kama da haka. Mashhurin zance a mazhaban Malikiya shine kaulin da yace alwala ta warware idan mutum ya taba zakarinsa ba wata magana, ya da sha'awa ya taba, ba da sha'awa ya taba ba, in dai ba kariya tsakanin hannunsa da zakarin, to alwalarsa ta kare. Amma in akwai kariya tsakanin hannunsa da zakarinsa, wannan ba a kiransa tabawa a luga, ba a kiransa tabawa a shari'a. Wannan shine kaulin da aka ruwaito daga da yawa cikin sahabbai, kuma wannan shine mazhabin Imam Shafi, Imam Ahmad da Ibn Hazm, wa huwa aqwal mazahib, kuma shine mafi karfin mazhaba a cikin mazahib din, wa arjahiha dalilan, kuma wannan shine mazhabin da yafi karfi ta fuskar dalili. Wala mani'a min an nasuq al mazahib al ukhra thumma nuhalliha bi adillatiha, yace amma babu laifi, ba kuma abin da zai hana mu koro maka sauran mazhabobin da kuma dalilan su sannan mu warware. Kenan kaga mazhabi na farko, idan mutun ya taba gabansa alwala ta yi mai takari, matukar ba kariya. Mazhabi na biyu suka ce anna massad zakari la yanqudul wudu'a mutlaqan, su kuma kauli na biyu suka ce ai kwata-kwata ta saba gaban mutun ya taba gabansa alwalarsa ba ta warware ba. Wannan kuma shine abin da aka ruwaito shi ma daga wasu cikin sahabbai, kuma wannan shine mazhabin Imam Abu Hanifa, kuma ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka ruwaito daga Imam Malik. Mazhabi na uku suka ce anna mashad zakari, mutum ya taba zakarinsa yanqudul wudu'a, alwalarsa za ta warware idza kana bi shahawatin, in ya taba zakarin nasa ne da sha'awa. Wala yanqudu, amma ba ta warwarewa idza kana biduniha, in ya taba gabansa saboda kaikayi da yaji ba wai dan sha'awa ya taba gabansa ba. Wannan ita ce wata ruwaya dai da aka samu daga Imam Malik, kuma wannan shine ra'ayin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya zaba. An fahimta? Sannan akwai mazhabi na hudu suka ce la yajibul wudu min masjid zakar, ai kwata-kwata ma taba zakari alwala ba ta wajaba in an taba zakari, amma an so a saki alwala. An ji wannan kaulin shi kuma go? Suka ce yustahabu, an so ne kawai, lalle in ka mutum ya taba zakarinsa to mustahabi ne ya saki alwala. Wannan shine mazhabin Imam Ahmad a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa, kuma wannan shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma Ibn Uthaymeen, wannan su ne ra'ayinsu. Wa'inda suka ce alwala ta warware ba wata magana sun kawo dalilai gaskiya. Daga ciki akwai hadisin Busra bint Safwan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man massa zakarahu falyatawadda, duk wanda ya taba zakarinsa kawai ya saki alwala. An fahimta? Hadisin da Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi, Imam Nasa'i, Ibn Hibban duk sun ruwaito shi, sahahahul Albani fil Irwa, sannan Albani ya inganta hadisin a cikin Irwaul Galil. Hadisin su na biyu shine hadisin Abi Ayyuba da kuma Ummu Habiba, Ramla binti Abi Sufyan, Allah ya kara musu yadda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man massa farjahu falyatawadda, duk wanda ya taba farjinsa to ya saki alwala. Shi ma wannan hadisi ne ya inganta da shawahid dinsa, Imam Ibn Majah ya ruwaito shi da Baihaqi da Abu Ya'la, sannan Irwaul Galil shi ma Albani ya kawo shi, sannan yana cikin Sahihul Jami'. Sannan sun sake kawo hadisin Arwa bintu Unais da Aisha da kuma Zaid bin Khalid da Abdullah bin Amr, duk sun kawo hadisin da yana wannan maganan. Da kaga su wannan su ne hujjojinsu da suka ce in mutum ya taba zakarinsa da sha'awa, ba sha'awa, da kaza, ba in dai ba kariya alwala ta warware, wannan shine ra'ayi, shine hujjarsu. Na biyu, su kuma wayanda suka ce alwala kwata-kwata bata warware ba, sun kafa hujja da hadisin Dalq bin Ali, hadisin dalke bin ali wani mutum ne yazo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ne ya taba zakarin sa bayan yayi alwalaya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa hal huwa illa bud'atun ko bad'atun mink yace to meye kuma dan ka taba zakarin ka kai alwala ai ba wani abu bane zakari face tsoka ce a jikinka an gane wannan hadisin isnaduhu layyin isnadin sa sun ce akwai rauni Abu Dawud ya ruwaito shi Tirmizi Nasa'i ya ruwaito shi amma malamai sun yi sabani game da ingancin hadisin saboda Qais ibn Dalq daga cikin waɗanda suka inganta hadisin akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi a wajensa wannan hadisin ya inganta an fahimta sannan a wani lafazin na hadisin da annar rajul as-sa'il shi dai wannan mutum mai tambaya sai yace bainama ana fi salati yace amma ikin Allah ina cikin sallah idh dhahabtu ahukka fakhizi sai na tafi dan in so sa cinya ta na ji kaikayi fa asabadi yadi zakari sai hannuna kuma ya taba zakari na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma huwa bid'atun mink yace wannan ai tsoka ce a jikinka wannan shi ma hadisin akwai rauni a cikin isnadin sa hadisi ne da'ifi Imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud da Baihaqi dan haka akan wannan qalu sai suka ce kama anna dhakara idha massal fakhiza sai suka sake cewa a ƙarƙashin wannan hadisin na Dalq ibn Ali su waɗanda suka tafi akan alwala bata warware ba sai suka ce ai shi az-zakari idza massal fakhida idan ya taba cinya la yujibu wudu'an ai ba a cewa alwala ta warware ko wannan ijma'i ne na malamai cewa idan gabanka ya taba cinyarka ai ba a cewa alwalarka ta warware to suka ce haka ma hannunka ya taba zakarinka shi ma alwalarka tana nan domin duk kilahuma bid'atun minka wala farq da cinyarka da hannunka duk tsokoki ne a jikinka ba bambanci dan fahimta in ka duba sharhu ma'anil athar na Imam Tahawi zaka ga ainihin ƙarin bayani akan wannan su masu kaulin farko sun sake dawowa suka yi raddi ga wannan masu kauli na biyu game da kafa hujja da suka yi da hadisin Dalq ibn Ali su mazhabi na biyu da suka ce alwala bata warware ba to malaman farko da suka ce tawarware sai suka dawo dan su ba su jawabi wannan da hadisin da kuka kawo bi annahu ma'lul wannan hadisin na Dalq ibn Ali hadisi ne mai illa allalahu Abu Hatim wa Abu Zur'a Ar-Razi an fahimta wayannan duk sun raunin hadisin wa balaga an-Nawawi fil majmu' fa haka al-ittifaq ala da'fi shi Imam an-Nawawi ma ya kai matuka game da wannan hadisin yace an hakaito ittifaqin malamai akan wannan hadisin na Dalq ibn Ali hadisi ne da'ifi abin da qalu suka ce walau sahha fa innahu mahmulun ala annahu hakka fakhidahu wara'a thaw kama tadullu alayhi riwayatun annahu kana fi salah suka ce ka dau ko da ma mun ce hadisin Dalq ibn Ali ya inganta to ai yana nuna cewa annahu hakka fakhidahu ya so sa cinyar sa ne wara'a thaw ta bayan tufafi domin ai kamar yanda ruwaya ta nuna yana cikin sallah ne kaga kenan ya ji kaikai yana cikin sallah ta ina zai so sa ta saman kayan sa wala yakhfa anna al-qawl ath-thalith bil farq bayna al-mass bi shahwa wa bighayriha mabniyun ala hadith Dalq wannan magana ce da ba koyayya ba kauli na uku da suka ce inda sha'awa aka taba alwala ta warware in ba sha'awa alwala tana nan to shi kansa wannan kaulin an gina shi ne akan wancan hadisin Dalq ibn Ali da ake ta maganar bai inganta ba an fahimta dan haka tunda an ce hadisin yana da rauni to shi kansa wannan kaulin da wuya ya kai labari an fahimci wannan to akwai kauli na hudu bistihbabil wudu dun alwujub su kuma malamai na hudu suka ce eh to in mutun ya taba gaban sa mustahabbi ne ya canja alwala amma fa ba wajibi bane to su kuma fa huwa jam'un bainal adilla kama huwa zahir su sun yi kokarin tattara gabaɗaya dalilan ne kamar yanda in ka bi banganganin abinda suka yi kenan sun tattara hadisan gabaɗaya idan mutun ya taba gaban sa to ya saki alwala istihbaban ina fata an gane والقول الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى اقوى والله اعلم شيكم دكتور منصور سكوتو يتي زنتن دا yafi zamantowa mai karfi ta fuskar dalili shine kaulin malaman farko da suka ce duk wan man massa zakarahu fal yatawadda. Ai hadisin shi ma haka yazo, hadisin bai yi tafsilin da sha'awa ba sha'awa da gangan ba da gangan ba, man massa zakarahu fal yatawadda. Duk da cewa waɗanda suke inganta hadisin Talq bin Ali kamar yadda aka koma cikin subul salam, malam San'an yayi kokarin yin jam'in da malamai suka yawanci suke yi akan hadisan, in an tafi domin in hadisai suka zo guda biyu kuma suka ci karo, to abinda ake fara kallo shine imanu da sun inganta, wannan ya inganta eh, wannan ma ya inganta eh, to kaga an samu kuma cin karo. Domin hadisin Busra cewa yayi duk wanda ya taba zakarin sa alwalarsa ta warware, hadisin Talq bin Ali yace duk wanda ya shafi zakarin sa alwalarsa tana. To yanzu ya zaka yi da waɗannan hadisan, an ce ta warware, an ce tana nan, yanzu shikenan a haka zaka tafi tana nan bata nan, kaga dole ko dai tana nan ko bata nan. To in irin wannan matsalolin suka faru a nafsi, ana bin hanyoyi kamar guda hudu in ban manta ba da malamai suka faɗa wajen warware matsalar. Na farko sai a kalli hadisan da su inganta, sai aga wannan ya inganta wannan bai inganta, wato ai ba bata lokaci, wanda bai inganta ba sai a ajiye shi sai a aiki da wanda ya inganta. Inda za a samu ainihin wato a ci gaba da tafiya shine inda aka samu ya inganta, ya inganta. To idan da sun inganta, akwai kuma wata ka'ida ta malamai, i'malu dalilain aula min darhi ahadihima, a dauki dalilai guda biyu da ake ganin a zahiri kamar sun ci karo, a yi aiki da su yafi a jefar da daya a dauki daya. To shine sai malamai sai su yi jam'i, kafin jam'in wani lokaci indin sun inganta ana duba babu nasikh wal mansukh a tsakaninsu. In aka samu akwai nasikh da mansukh, to shi mansukh sai a aje shi a ce to wannan ai an shafe shi saboda hadisin nasikh a kansa. An fahimta, kamar hadisin kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, kaga an samu nasikh wal mansukh da a cikin hadisi daya. Manzo Allah ce da na hana ku ziyarci makabarta, yanzu ku ziyarce ta, yanzu ku ziyarce ta, ya shafe hukuncin da na hana ku. An fahimta, to in an samu annasikh wal mansukh tsakanin hadisan sai a ga wanne aka shafe, wanne ne kuma ya shafe din. Su kuma wannan suka ce ana ganowa ta fuskar tarihi.